الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سو كلم دا سورارم دا مهل ارتاون مسلاتي أيو ران اللي تنن بقوا إقوات رمضان ألب أريه إدى أرب إندبيو هجرية wanda ya kama 19 ga watan 4/2021 miladiya. Allah ya hada mu a masallacin area 11 wanda ke kusa da hukumar FCDA a cikin Abuja birnin tarayya a Najeriya, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda wannan shine zaman mu na shida, majalisi na shida a madarasi na biyar a cikin ayoyin 96, 97, 98 da 9 a wannan sura mai albarka ta suratul Tauba, wanda kamar yadda muka yi ajiya saboda muna da guntun karatu a aya ta 99 za a sake karanto ta domin mu dora daga nan. Bismillah al-Rahman.
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله
a karkashin wannan aya mun ba da tarjumar ta ajiya cewa Allah yana cewa a cikin mazauna ƙauye akwai waɗanda suka mayar da abin da suke ciyarwa na sadaka da zakka a matsayin aikin da zai kusantar da su zuwa ga Allah da kuma neman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya ce ku saurara, lalle ku aikin nan kusanci yake ƙara musu zuwa ga Allah, kuma da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da su cikin rahamarsa, ita ce aljanna. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne. To abin da ya rage mana ba mu karasa ba a matsalolin shine matsalar da muka kawo wa'ensu ma'anoni da suke da kusanci da juna, wanda suke da alaka da ƙauyanci da birninci. Yawancin an ce ƙauyanci to sai kaga ana magana rashin wayewa, rashin budewar ido, duhun kai, rashin tarin ilimi da kuma abubuwa na more rayuwa. To sai muke dan warware wasu ƴan matsalolin dan kar a dinga cakuɗa abubuwan da ba a cakuɗa suke ba. Mun faɗi al-hadara, mun ce shine al-juz'ul maddi min al-thaqafa, bangaren amfani da ilimi da kuma fasaha da kimiyya wajen gina rayuwa da kuma sauƙaƙe al'amuran rayuwa. A taƙaita wannan shine hadara. Ana iya cewa wannan wayewa, amma dai ba ta cikin larura ta wayewa. Za ka iya samun wayayyun mutane a inda babu abubuwa na more rayuwa, ko saboda talaucin ƙasar da suke ciki, ko kuma saboda zaɓinsu, amma kuma wayayyu ne. Kamar misali, idan ka kewaya wa'insu guraren, za ka ga in sun gaza samun fridge da za su sa ruwa ya sanyi, to sai ka ga kuma suna da wata fasahar da suke sanyaya ruwan, wanda wataƙila ita kuma ta ƙara da tsara lafiyar da fridge shi kuma baya yi. An gane? Misali, duk inda aka samu mutane to za a samu laifi, duk inda aka samu laifi kuma ana buƙatar a samu hukuma da za ta tsaya wajen kawar da laifi, dole a samu dokoki da ƙa'idoji da horo. To za ka ga kowace kowace al'umma tana da hanya da take bi wajen horar da masu laifi da kuma tatsar bayanai na sirri da za su yi mata amfani wajen tsaro. To akwai al'ummar da watakila in ka je sai kaga hanyar da suke bi wajen tatsar bayanai na tsaro da kuma ladabtar da masu laifi, zaka ga classical hanya ce irin ta dace, amma kuma ta ishe su tana biya musu bukata. Wasu kuma za ka ga sai an yi amfani da kayayyaki na sadarwa da sauransu. Yanzu a saboda habara, idan ka je kasashen da suka ci gaba akwai laifuffukan da yanzu an daina yin su, ba wai an daina yin su gaba ɗaya ba, ana nufin ko an yi su ma sai ta tashi. Akwai inda indai aka yi kisan kai sai dai in a ga dama a kyala wanda ya, amma ko inda zai iya haka rami kasa ya shige sai an kama shi, sai dai in ya mutu a kasan. Dama kuma wanda duk zai iya mallakar zuciyar da zai iya kashe dan adam din da bai ji ya gani ba, to ba shi da haƙƙin ci gaba da rayuwa a ban kasa. In dai ba kuskure yayyai na daba ba, shi ma kuma a musulunce musulunci ya yanke masa hukuncin kisa. Allahumma sai dai in an bi wata ka'ida ta su gane cewa ko akwai kuskure ko kuma su waɗanda yayi wa kisan sun yafe, sai a yi masa tara ta diya mai tsauri. To watakila akwai inda indai aka yi kisa to ba yadda za a yi wanda ya kisan ya tsira. Akwai inda indai aka yi sata, indai dan adam ne ya zo ya yi amfani da hannu ya ɗauka, da an zo da kayayyaki na zamani saboda habara in aka haska wurin to zai sansana duk dan yatsan da ya taɓa wurin. In ya sansana kuma shikenan zai isar da saƙon zuwa duk wata kafa da ta shiga da fita da cinikayya ta ƙasar. To duk lokacin da aka samu haka kuma da zarar mutum ya zo ko me ya taɓa, indai aka ɗora shi akan sikana ɗin sai an ga alamar cewa ya yi wani abu. Kaga wannan hadara ce, amma ba wai ita take nuna ci gaba na tilas ba. Mun faɗi saƙafa ita ce ilimi da al'adu da adabi da addini na al'umma, wannan ita ce saƙafa. Sannan ita saƙafa ita ce take bambance tsakanin wane da wane, amma hadara ba ta bambance tsakanin wane da wane. Da saƙafa ake gane mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba, saboda addini yana ɗaya daga cikin abin da ake gadarsa. Domin idan ka je al'ummar da take rayuwa a inda majoritin su kiristoci ne, to za ka iya gane su ta hanyar abubuwan da suke yawan yi, ta hanyar hatta ban al'ajabi in abu ya ba su mamaki kalmomin da suke furtawa a bakinsu, za ka gane cewa mutanen gari kaza ne. To wannan shi ne ake kira al-huwiyya. Al-huwiyya shi ne da Turanci ake cewa identity, wanda yanzu ake ta yaƙi a kan ya za a yi a ɓatar da identity na musulmai. Duk wani abu da ya shafi musulunci da musulmai, to duk masu ƙoƙarin ganin kar a zauna lafiya cikin waɗanda ba musulmai ba, burinsu shi ne a goge duk wata alama da za ta nuna cewa wani musulmi ne. Kai ko harafai ne na Larabci a kan kuɗi, to burin wasu shi ne a ɓatar da wannan harafan, domin ai suna da alaƙa da addinin wasu mutane. Amma yayin da kuma za ka iya zuwa ka ga Red Cross, ka ga cross iri-iri, ka zo abin nan, ka zo harka asibiti ka ga macijiya da wani abu wanda alama ce ta addinin waɗansu ko saƙafar waɗansu, ka zo harkar shari'a ka ga wani wata mace an kamar a gicciye da wani abu mai kama da cross, wanda shi ma da identity ne, huwiyya ce. To amma mu saboda musulmai muna da infita, shi yasa ba komai ne muke tayar da hankalinmu a kai ba, sai abin da muka san cewa zai ci karo da aqidanmu da addininmu. To kiyaye saƙafarka, addinin musulunci yana son wannan. Shi yasa misali yanzu a arewacin Najeriya za ka iya fitowa ƙarar ka ce haramun ne a bar mutum ya ja sallar juma'a da ƙananan kaya ba hula. Gashi dai baka da nassi a cikin alƙur'ani wanda ƙarare ya ce haka, amma saboda a tsarinmu shi ne limamai ba sa saka irin waɗannan kayan, ba wai su ma hau minbari su yi huduba ba, a gansu a gari ma in dai ba akwai wani dalili ba, kamar a ce babban mutum ne kuma ɗan agaji ne, to an saba a saƙafar ɗan agaji suna sa ƙananan kaya. Wataƙila ma in za su yi atisaye ko kuma za su yi ko convention in suna yi na zaɓe, ko kuma in za su yi me ake abin nan da ake yi duk shekara, irin to a iya cewa seminar din amma yafi kama da convention ko wani abu misali in za a irin wannan sai kaga sun saka ma hatta yar kaga an saka yar shat haka an saka hana sallah an san hana sallah ko irin hulan nan tikaf to sakafa ita ce ake so lalle a kiyaye ta amma misali idan ka je Uganda sai ka hau ka sa suit ma kai hudu baka su haka ma yafi wata kila su kuma an kasa musu babban riga shine wata kila kai abu nan don akwai wanda ya kalle mu sannan muna almajirci yace mana shi ya rasa gane me yasa ɗan Najeriya suke almubazzarai nace me yace kayan da za su ishi mutum biyu mutum ɗaya bayan ya dinka kuma ya sake dinka wani ya sake sawa nace to mu kuma a wajen mu da kuke daura zani ku ɗan Daudi ne in kuka zo wajen mu na miji ya saka zani dan Daudi ne yace to ai su zani cikan mutunci kenan ai manzo Allah ma ya daura nace shi ma din dai a garin su ana daurawa ne hatta a wajen cimaka annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa naman damu ba kauyanci bane da aka kawo masa sai ya kici dan kan ran mutumin ya baci sai yace innahu laysa fi ardi qaumi fawajadtuni a'afuhu a saboda babu shi a Makka sai yasa nake kyamarsa misali wani zai ce maka ai shari'a ta halatta cin fara to amma kuma shari'a ta halatta ba ta ta tilas kowa sai ya ce ba akwai wanda su a garin su a cin fara mutuncin ka ya zube to dole a kiyaye wannan wannan sadafa ake kiranta duk da cewa bature ba shi da kalma guda ɗaya da za ta fassara maka sadafa ita ma civilization yake ce mata amma ba ita ce civilization ba mu a tsarin mu na addini da kuma larabci akwai abin da ake kira almadaniya to wannan almadaniya ita ce take bada ma'anar civilization shine birnanci shi kuma birnanci shine iya amfani da mafiya yawan abubuwan da suke kewaye da kai dan binni shine wanda ya iya sarrafa ko ta'amuli da abubuwan da yake tattare shi ko kai amfani da kalmar da aka ce dan gari saboda yan gari sune madaniyun misali na baku misali garin da ba lift irin lifta dinnan da take daukar mutane ta kai su sama ba laifi bane kaga mutumin da a al'ummar su shine cut amma in yazo kuma wajen da babu abun a garin su sai kaga yayi tourist ba a ce masa bakawi dan yayi haka saboda ai shi ma akwai wani abun da a garin su in kazo kai ma haka zakai dan haka Allah ya kasa kowa ya ba su irin birnancin su shi kuma birni shine wurin da canje-canje suke yawan bujiro masa saboda yawan al'umma da take taruwa a birnin wannan in ka koma a sociology ake karanta shi a ilmul ijtima' dan haka kasancewa ka dan binni ba wai kishiyar dan kauye bane bi darura an gane ko to sai akwai abin da ya kira at-taqaddum ko ar-ruqi shine development ci gaba zaka ga yawanci an fi samun ci gaba a birane abin da ke nufi da ci gaba shine bunƙasar addini da tunani bunƙasar addini da tunani da kimiyya da fasaha da ilimi to duk inda wayannan suka fi bunƙasa to an fi samun ci gaba yanzu misali da Najeriya da Switzerland ina ne aka fi ci gaba to yana da kyau ka tambaya ta wani bangare idan kana nufin ci gaba ne a common sense da kuma normal perspective na kowa da kowa ka iya cewa Switzerland sun ci gaba amma misali ta fuskar tsaro an ce sai ba dan sanda ma da saboda to ba rigiman ma ba tarzoma ta fuskar tsari sun fi mu amma in aka zo ta fuskar tunani na addini Switzerland a 1997 bayan rattaba hannu akan doka ta halaccin halastaccen kuna bakin wake aka bude farkon asibiti a 1997 Dignitas Clinic na wani tsohon lawyer wanda shi in mutum ya gaji da rayuwa zai iya zuwa a kashe shi kuma kafin nan ma sai ya yi register dala 700 ai fan 700 ka buga kaga fan 700 nawa kenan to sannan sai kuma a zo a hada shi da likitocin kwakwalwa da na zuciya a yi masa test a duba lafiyar sa lau ba wani abu bane a duba kwakwalwar sa lafiya lau a duba bincike akan tsaro da kuma ba wani yawa laifi yake so ya mutu ba a duba iyalansa a duba komai duk gaba ɗayan an tabbatar da cewa eh wannan kawai gajiya ne watakila wani kawai sa'a ce yaga ba shi da ita ko yaga mutane suna mai gani gani ko matarsa ta bijire masa ko shi duk sanda ya sai mota sai ta lalace dan haka gwanda ma ya mutu sai aka ga wai wannan ma yana da yanci ya kamata a bashi wannan haƙƙi wannan dokar an kai ta parliament na Ingila yafi soshurin masaki duk sanda aka kai ta members din sai su baro ta su ce su yadda ba to sai kawayen su Switzerland sai su kuma aka sawa dokar hannu sai zanto mafiya yawan customomin digin ta clinic din daga Ingila suke tawa daga UK suke zuwa to shine abin ya dame su ɗan su mahukunta UK din kuma sun ce akwai yanci sakakken yanci saboda ci gaba irin wanda suke da shi akwai sakakken yanci to amma ya za a yi mutun yana so ya mutu wai ka hana shi mutuwa to daga baya in mutun za a kashe shin ya tabbata za a kashe shin sai ya biya fan 9,000 wannan hadda ladan su wanda suka kashe shin su samu su goge gumin da ke jikin su a dan wanke wukar da hadda komai za a yi lissafi sai kuma a kashe mutun sai kuma shikenan aje abin da shi summa ila ilal jahimi wa bi'sal masir to wannan ci gaba ne su a wajen su ta fuskar yanci ci gaba ne amma mu a wajen ba za mu taba sashi a matsayin taqaddum ba is never a development to akula sosai ba kowane ci gaba ne ci gaba ba wani lokacin ci gaban da hadara ta haifar is more harmful to the society than good bindiga ci gaba ce ko ba ci gaba bace amma yanzu mu bindiga ta zama mana bala'i saboda ita yan ta'adda suke ta'addancin su watakila da ta karfi ne ai akwai mutumin da wallahi yan kidnappers din suka tare shi gabaki ɗayan su din za su taru sai ya gama da su da akwai wanda kaura ne shi a inda yake amma in aka ce da bindigan nan me gamba yace ne me waka barayi yace in dai karhe ba ya cinka to bakin harsashi na hasaka kuma haka ne bakin harsashi nan da kake ganin sa maganin sa daya shine a ce ba kai aka harba ba amma in dai kai aka harba to kawai sai dai Allah ya kiyaye to kaga wannan ci gaba ne amma kuma ta wani bangaren ci baya ne dan haka kan mutun yaji cewa rashin abu kaza da kaza ya mai da shi ya zama ba kauye ba haka bane abu na ƙarshe akwai abu na kira al-infitah shine budewar ido budewar ido shine amfani da wayewar wa'ansu domin maslahar rayuwarka wannan shine bude ido mutum ne yana rayuwa a wani gari sai hango a wani gari daban da ba garin su ba akwai wani abu da yake sauƙaƙe rayuwa sai ya aro shi ya kawo shi garin su to amma daga cikin sharuɗan wayewa dole akwai ilimi a ciki domin sai ka ga abu tukuna ka san shi sannan zaka iya amfani da shi wanda yake mai duhun kai shine wanda ba idansa abu da ba wanda yake shekara da shekaru a iya tsarin sa yake tafiya a shekara da shekaru a tsarin sa yake tafiya wanda ita kuma wayewa in fita dinnan ana daukar mata matakai da yawa gwamnati tana daukar wannan matakin ungiyoyi suna daukar mataki na budewar ido makarantu haka a sannan wato daidaikun mutane ma suna dauka misali manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama yana makka da tsanani yayi tsanani ba kwa taba mamakin ya akai manzala sallallahu alaihi wa sallama ya san habasha bai taba zuwa ba fa bai fata zuwa habasha ba manzala sallama iya wuraren da yaje a duniya dukkan su sanannu ne ko ya zo Najeriya ha to ko ya je Misra ko ya je Sudan manzala sallallahu alaihi wa sallama bai wani yawo duniya ba a inda yake ma duk inda yaje an rubuta kaga bai tsallaka teku ba sallallahu alaihi wa sallama amma ku ji maganar da ya gaya musu tawayayye mai idansa a buɗe hankalinsa yana kan al'ummarsa yace ku tafi can garin akwai sarkin da ba a cutar mutane a wurin kaga wannan infitah ne kana wurinka amma ka san me ke faruwa a wuri kaza da kaza kuma a lokacin ba radio ba TV ba internet ba labarai yaji ba kuma ba wai komai ne dole sai an mai wahayi ba akwai sanda ubangiji yake kyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya gwada muku cewa shi kankin kansa a matsayin sa na mutum ma ba ragon mutum bane to su ma sabon dole ka yaba musu sun je garin da ba yare daya ba domin su larabci suke su kuma can yaran habasha suke ba fata daya ba su farare ne can kuma bakake ne kallo ma ya ishe su ba addini daya ba su musulmai ne can kuma majority su kristoci ne sai masu bautar gunki sannan hatta yanayin tunda inda suka je ai tsakanin Eritrea ne da Ethiopia ko to Ethiopia da Eritrea yanayin su ba irin yanayin Makka da Madina bane amma baka taba jin an yi recording ko case daya ba na cewa wani ya lalata musu abu kaza ko wani yayi kaza kai ko annan ya isa ka gane cewa sabban manzo Allah sama wayayyin mutane ne kai in ta kama har cikin coci suke shiga su fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance ku ba mu labarin me kuka gani a Habasha sanda bayan an dawo Madina kamar yadda ake cike cikin sunan Tirmidhi anan manzo Allah sama yana so tunda wayannan sun gani da idan su in akwai abin da shi ma bai zo kansa ba to a gaya masa Hawwa ta tace sai suka ce ya Rasulullah wata rana muna tsaye sai ga wata mata cikin masu bautar su wata tsohuwa ta dauko ruwa a tulu a cikin sunan Tirmidhi tana tafiya sai wani saurayi daga cikin matasan su yaje sa hannuwansa a tsaka kirjinta ya danna ta sai ta fadi sai tulun ya fashe sai tace sata'lamu ya gudar ya kai mayaudari zaka sani randa Allah ya tara na farko da na karshe ya sanya kursiyunsa ya dauko ma'auni ya aza zaka gane matsayina da matsayinka manzo Allah ya dinga gida kai na wallahi tayi gaskiya wallahi tayi gaskiya wallahi tayi gaskiya ba musulma bace amma ta kawo wani abin da bai ci karo da na musulunci ba saboda manzo Allah bai ce wannan arniya ce mu wannan arnanci bane a sai ma yaji wani abin da yake daidai da tsarin mu ne mu ma mun yadda akwai ranar alkiyama mun yadda za a tara na farko da na karshe mun yadda Allah zai aje kursiyunsa mun yadda Allah zai aje ma'auni ko mun yadda Allah zai hukunci tsakanin mutane wannan ita ce wayewa da budewar ido Ummu Salama take cewa ya Rasulullahi mun shiga cocin su mun ga hoton Annabi Ibrahim da hoton Annabi Isma'ila yastaqsimuna bil azlam gashi suna caca manzo Allah ya ce makaryatan banza ƙarya suke yi Annabi Ibrahim bai taba yin haka ba Annabi Isma'ila bai taba yin haka ba kuma waɗannan su ne mafi sharrin halitta idan bawa nagari ko annabi ya mutu sai su gina masa masallaci a inda za a binne shi kuma sai su yi mutum-mutuminsa kaga aka samu abin da ya contradicting da addininmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kushe shi duk abin da ya ci karo da addini ba sai amma sun iya hakura sun ci abincinsu wannan shi ne infita in ka je inda ba za ka cutu ba in kai amfani da waye wasu sai kai amfani da ita yaya mai hukuncin mutum yana Najeriya a arewacin Najeriya kuma sai ya tafi Belgium sai kuma ya sa kananan kaya ka je ka sa dogayen kayan ka gani mana sai ka mutu saboda sanyi kananan kayan ma sai an hada da dabaru sai ka sa irin wanda suke iya kare sanyi dan haka dan an dau hoton ka an nuna ga ka sa kananan kaya anan kuma ga ka da gemun ka watakila ya kai kirjima ba komai a can garin ba matsala bane an fahimci wannan ko wannan sune package din da muke so mu sa a karkashin wannan ayoyin tsakanin nassoshi da kuma abubuwan da suke da alaka da rayuwa kamar yadda muka faɗa a cikin muqaddimar tafsirin mu cewa zamu hada tsakanin addini da rayuwa to sai aya ta gaba da Allah subhanahu wataala yake cewa
wasabiquna al-awwalu
Allahumma ya manta cewa ya karanta mana wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wayannan sune mu'minai a cikin kauyawa ko a cikin mazauna kauye wanda ubangiji ya cika musu haƙƙinsu na yabo da kuma kirari kuma wayannan sune kishiyar wa'anda suke ashaddu kufran wa nifaqan da kuma allazina yattakhizuna ma yunfiquna ala rabbi kenan alqur'ani kuma yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa'anan sune kishiyar su to ubangiji subhanahu wata'ala yayi bi su anan an samu athar da nusus cewa sune banu muqarrin a kabilan muzaina wanda su Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa da wannan aya ko ya saukar da aya akan su wanda a cikin su akwai abdullahi ibn mughaffal al-muzani wanda aka fi sani da zulbijadain wanda mun dan taba kissar sa a baya wanda suna cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin da aka ce a fita yakin sai suka yi yakana suka kasa zuwa su su ce ba su da abin da za su tafi yakin sai da suka gade ta kare gaba ɗaya za a tafi sannan suka zo suka ce ya rasulullahi a samu abin da za a dora mu sai manzo Allah ya ce la ajidu ma ahmilukum alai ku yi hakuri sai to kuma ga su daga kauye suke ba su da kowa abin ni tawallau sai suka koma wa a'inum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqu saboda bakin cikin ba su samu dukiyar da za su tafi yaki da ita ba al-imam ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito a cikin tafsirin sa daga ibn jurayd da isnadin sa zuwa ga ibn jurayd da daga mujahid ibn jabar Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir hum banu muqarrin min muzaina وهم الذين نزل فيهم وعلى الذين ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ايه 92 sannan ya koro hadisi da isnadin sai ya ce haddathana ahmad qala haddathana ja'far an al-bukhtari ابن المختار العبدي قال سمعت عبد الرحمن ابن مغفل قال كنا عشرة ولد مقر فنزلت فينا يتي مو غومني دغا قبيلر بنو مقر اكن مو الله يسوكر دا wannan ayar cewa wa min al-a'rad Fakhruddin Razi a cikin tafsir at-tafsir al-kabir yake cewa ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala lamma hasala lamma bayyana annahu hasala fil a'rab man yattakhidhu infaqahu fi sabilillahi maghraman bayan Allah ya gama bayanin wa'anda suke mayar da abin da suke ciyarwa a matsayin kamar tara akai musu bayyana aidan anna fihim qauman mu'minina salihin sai bayanin cewa a cikin su akwai mu'minan da suke akwai wa'anda suke mu'minai kuma nagari mujahidina wanda da su ake fita yaki masu kokari yattakhidhu infaqahu sabila fi sabilillahi maghnaman su wa'ancan suna ganin maghraman ne su ko wannan suna ganin maghnaman ne in ma sun ciyar dan adana musu ake wannan shine halin mumini duk abin da ka dauka ka bayar to a matsayin ka na mumini kana saran cewa fa huwa yukhlifu Allah zai mayar maka kuma ran alkiyama in aka baka sai ka gwammace da ma dai rayuwarka dicciyarwa ce haka zaka dinga ji in aka ma fara nuno maka aka fara maka projecting aka fara baka preview na abin da zaka tarar a lahira dab da zaka mutu sai ka dinga cewa ya ubangiji da ma ka jinkirta min ila ajalin qaribin fa as-saddaqa a dan dawo da ni man dan ƙara yin sadakar wannan kafiri ne an bada labari akan kafirai amma musulmi ma za ta yi haka saboda yawan ladan sadakar to su ma a cikin kauyawan akwai wanda haka suke irin yadda na bunni suke su ma haka suke to shine yace wa'lam annahu ta'ala wasafa hadha al-fariq bi wasfayn in ji Fakhruddin Razi yace ka sani Allah ya sifanta wannan tawagar sifa biyu fal awwalu kanu mu'minan billahi wal yawmil akhir ita wannan tawagar ta mu'minan kauye na daya dai sun yi imani da Allah da ranar lahira والمقصود التنبيه على انه لا بد في جميع الطاعات من تقدم الايمان وفي الجهاد ايضا كذلك وتدول دي وتا داعا da zaka yi Allah sai kai imani shi yasa Allah ce man yu'minu billahi wal yawmil akhir sai ce wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatin target din main idea shine dan su kishiyanci wa'anda su suke ganin tara akai musu to amma sai aka dawo nan sai aka ce su wa'annan kafin ayi magana cewa su ba su dauka a matsayin tara bace sun dauka a matsayin adashe ne na gata to amma sun yi imani da Allah da ranar lahira saboda shi adashen Allah ana daukar sa ne ranar gobe alkiyama duk abin da za a baka anan bonus ne amma hakikanin sakamakon ka sai an koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala rabbul izza na biyu kuma kaunuhu bi haythu yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah wa salawatir rasul to Allah yace wa yattakhidhu ma yunfiqu kuma yake daukar abin da yake bayarwa me infaqi ne asali al infaq shine karewar dukiya wannan a lugha kenan Allah yace wala taqtulu awladakum
wala taqtulu awladakum min imlaq
khashyata
nahnu narzuqukum wa iyyahum
daya zaka dauko daya
wala taqtulu awladakum khashyata imlaq
khashyata al infaq
nahnu narzuqukum nahnu narzuqukum wa iyyahum
na batar da kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ce idhan la amsakta walau idhan la amsaktum khashyata al-infaq wannan nake so ka dauko mana ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da a ce taskar a hannunku take khaza'in rahmat rabbika da a ce taskar rahmar ubangiji a hannunku take ku mu mutane idan to da a wannan lokacin la amsaktum wallahi da sai ku rufa taskar khashyata al-infaq dan tsoran kar ta kare to sannan sai ake cewa al-infaq ake gaya wa fitar da kuɗi domin biyan wata bukata shi yasa anfaqtu fi kaza na kashe kuɗi akan kaza to daga baya sai aka tana da mata wata tsukakkiyar ma'ana ake magana akan ciyarwa ta abinci amma ko kuɗin makaranta ka bayar shi ma infaqi ne ko kuɗin gina masallaci ka bayar shi ma infaqi ne ko kuɗin daukan nauyin shiri ka bayar a radio ko a talabijin shi ma infaqi ne ko almajirai ne za su tafi karatu za su tafi neman karatu jami'a sun samu jami'a ka taimaka musu suka yi ijra'at suka yi watakaddin stamp da sauran shi ma infaqi ne dalaka wayattakhidhu ma yunfiqu suka yi daukar kudin da suka kashi ba wai kadai abincin da suka bayar ba kankan ku ana yin sa akan abinci ko wanin sa to ma yunfiqu dinnan abin da suke kashewa a ina suke kashe shi to shine ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama a cikin Zadul Masir yace akwai maganganu biyu wayattakhidhu ma yunfiqu fil jihadi domin ya dace da tarihin wayannan mutanen a cikin su akwai wayanda in za a fita yaki in suka kawo kudin to sun dauki wannan kudin a matsayin kusanci zuwa ga Allah da neman addu'a to ya zami mu sa shi a rayuwar mu ta yau da kullum da yawan mu musamman wayanda suke iya bada dukiyar su akan ayi aikin alkhairi wani lokacin suna rena abin da aka yi ko mutum ya ga ya bayar kuma ba a yi ba shi da idansa bai ga an yi ba to sai ce gobe zai ƙara bayarwa wannan kuskure ne la'alla an yi ta inda baka sani ba la'alla an yi ta inda baka sani ba kai ka bayar ne dan dole sai ka ga an yi ko ka bayar ne qurbatin inda Allah wa salawatir rasul to inda ba kai sai ka gani da idan ka ne to ka shartanta sai ka gani da idan ka duk da cewa haramun ne kullat tahrim ga shi wanda yake manager project din shi wanda aka bawa infaqin wakili ne fa kuma sai Allah ya tsaya da shi ya tambaye shi shi wajibi ne abin da ya dace to amma akwai wanda za su ce to ni fa gaskiya sai a zo a tambaye ni sai in bayar ni ina sa ran fa kaman ma ba bayar bayi ake ba musamman in aka samu irin talakawa waɗanda suke da gidadanci talaka ne yana fama da matsalar ba shi da abin da zai ci a gidansa ba shi da kuɗin da zai biya wa ƴaƴansa makaranta an koro su amma ya san shi sai muna nazato sai ga ko kuma watakila by experience in yazo wajen ka yace da Allah ina so a taimake ni da kudin abinci da kuma kudin makaranta sai ga kaman ba haka ba shi ba to watakila sai je ya shafa wa kafar sa man shanu ko wani abu sai ya samu bandeji ya dan yayyafa mai wani abu sai ya tawo yana maka dingishi sai ya ce wallahi aiki ne za a yi masa yanzu ma gashi nawa ne kudin aikin sai ce maka naira 30,000 ne a hakan ma fa kai marwaci sai ka ce to ga 20,000 ka je ka nemi 10,000 shi kuma nan 20,000 din kana bashi sai ya garzaya je siyo shinkafa rabin buhu ya siyo mai ya siyo kaza to tila gobe sai ka ce to wannan tunda bai ba wallahi ba zan ƙara masa ba wannan gaskiya halin kananan mutane abinda ya kamata kai masa shine sai ka ce to shikenan in ka gano sai ka ce masa ya zaka muna namun zato dan Allah yanzu Allah ya tambaye ni ranar alkiyama dan Allah ya tambaye ka kai min shedar ruwa a gaban saran alkiyama za ka yi min ka san kana da wannan bukatar ai sai ka zo ka gaya min zan maka dan Allah gaba ka gyara ƙarya haramun ce shi fa ya aikata laifi a wajen Allah to amma ne yace ai gobe ma zai dawo ni kai ma da Allah zai ma haka jiya da ka roƙe shi ka ce Allah harkan nan ka sa ta yi wa Allah in ta yi ni ma zan daina saba maka sai ta yi kuma ka saba masa gobe da wata ta zo ka ce wallahi Allah wancan karan ma shedan ne amma yanzu insha Allah da Allah ya ce to tunda ka saba min wallahi kai ma bazan baka zaka ji dadi sai ka ce ai Allah karimi ne mai karamci to kai ma kai karamcin sai Allah ya maka irhamu turhamu wannan zaka koyi wannan darasin a karkashin wannan ayat wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawati rasul ma yunfiqu ai fil jihad wasu kuma suka ce ma yunfiqu ai fis sadaqati ala innaha qurbatun lahum lalle wannan abinda suka bayar ku saurara ku ji innaha qurbatun lahum lalle kuwa wato zai zama kusanci a gare su Rashid Rida a cikin tafsirul manar yayi wani taujihi mai kyau akan magana cewa ala innaha qurbatun lahum Allah yana ƙarya ne Allah baya ƙarya tunda yace wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul to ai ku kasan cewa lalle qurba iya qurbatun lahum amma me yasa Allah ya sake maimaita wannan close din yace ala innaha qurbatun lahum sai yace wannan ikhbarun bi qawlihi linafaqatihim labarin da Allah ya bayar akan ciyarwar mutanen nan muakkidun biftihat muakkadun ka duba ga sai da Allah ya sawa magana karfi ta hanyar sa kalmar adatu tambi ala jama'a amma da wanda yake bacci ya tashi inda wanda hankalinsa ya tafi wani waje ya dawo da hankalinsa ku tsaya shine ma'ana ala ku tsaya ga wata magana mai muhimmanci da nake so ku underlining dinta ku ja mata layi ku sa ta a ran me yasa sai da Allah ya kawo wannan karfin sannan nabi kuma sai da ya hada da innaha emphasis sai da ya ce innaha lallai ita wannan sadakar da suke bayarwa sannan bayan nan kuma bai ce innaha tuqarribuhum ba sai ce qurbatun lahum wannan subject and predicate kenan jumla in ta zama jumla ismiya ce nominal sentence karfinta a balagance yafi karfin jumla fi'iliya sai aka kawo ta a siyagar muftada da khabar qurbatun lahum kuma aka kaddamar da muftada din alal khabar aka ce qurbatun ai hiya qurbatun lahum duk mai isa Allah subhanahu wataala ya haka domin ya tabbatar maka da cewa in dai kai Allah sai ya maka ba wanda ya taba yin abu na alheri ladan sai ya tafi a banza ba zai yi ba sai ka amfana da shi wajehin amfana kuma ko dai zan duniya da lahira wannan shine first class ko ya zanto a lahira kawai wannan shine second class offer kenan ko kuma ya zanto a duniya kawai shi yasa ko arne ne in ya badda kudin sa saboda saboda alheri sai ya gani ko a duniya ne kai ko musulmi ana sa ran ka gani duniya da lahira haka ya faɗa a cikin tafsirul manar to innaha qurbatun lahum sai Allah ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi mece ce rahmat tasa anan ibnu ashur Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah subhanahu wataala ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi wannan maganar bayani ne na cewa innaha qurbatun lahum in ka ce qurbatun lahum kusanci ne a gare su to actually me kusancin shine shiga cikin rahama yau ko an aka ce ka fasa komai a duniya amma zaka shiga rahama Allah zaka ce wallahi na yadda duk wahalar da zan sha insha walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tasfu wal anamu ghidabu walaita alladhi baini wa bainaka salihun wa baini wa bainal alamin kharabu idza niltu minka alwud fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab duniyar nan gaba ɗaya alalace take Allah ne kadai daidai mai kyau. To yau in aka ce ka samu certificate na rahamar Allah, ai ka gama. To qurbatul lahum din fassarar ta da bayanin ta shine shiga cikin rahamar Allah subhanahu wata'ala. Sai kuma qurbatul lahum din kuma shine samun addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, lallai da sannu Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su cikin rahamarsa. Innallaha ghafurur rahim, lallai Allah subhanahu wata'ala ghafurur rahim, mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne. To sai Allah ya ce wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون للي السابقون نغبغب وإن دسك رغا تهنيري إيماني تهنيتي مكم النبي صلى الله عليه وسلم تهنيري مسبيية سك رغا قوة الأولون سوني فارن بس min al-muhajirin, amma daga cikin wa'ansu da suka yi hijira. Domin akwai wa'anda suka yi hijirar amma kuma daga baya, da haka min anan tabi'idiyya ce. Ko dake dai ahlus sunna sun so a ce, ahlus sunnati wal jama'a sun so a ce tafsiriyya ce, bayaniya, saboda rafida da suke so su ce to ai ga Allah ma ya ce ba dukkan su ba, wasu daga cikin su ne. To wanda duk yayi amfani da wannan sigar ta cewa tab'idiyya ce domin cire wa'ansu sahabbai ya kai su kishiyar rahama, to ya jahilci kuma ƙarshen aya. An gane? Mutane ne kana da su ɗari. Su ɗari, to sai ka ce ina so ku yi tafiyar kilomita 10, kar ku tsaya daga inda kuke zuwa ki tafiya kilomita 10 ku je gona ta da take kilomita 10 nan. Su 100 ne. To ga wasu 100 can ma a wani waje, su kuma a wajen gonar suke, sai ka ce da su ku kuma ku maza ku zo ku tarbi wa'annan da suka taho su 100. An gane Hausa ko? Ko kuma sai zanto duration din gaba ɗaya awa 10 ne. A cikin awa 3 sai ga mutum 40 sun isu cikin wa'anda ka ce su zo su taho daga garinsu tafiya kilomita 10. Kafin awa 3 nan ta cika kuma mutum 60 su kuma cikin 'yan gidan sun shigo tarbarsu, sai yanto 60 sun tarbi 40, ana nan an ƙara awa 4-5-6 sai ga kuma wa'ansu 30 ɗin sun zo. Kaga ga 40 ga 30-70 kenan. A hankali a hankali har sai da aka cika awa 10 nan ma, sannan ragowar suka ƙaraso, su ma wa'ancan a haka suka dinga tahowa. To sai ka tashi zaka ba da assessment, sai ka ce a wa'anda suka fara isowa cikin wa'anda na ce su taho daga garinsu da wa'anda na ce su zo su tarbe su, kaga anan kai exempting ɗin wa'anda ba su iso da wuri ba, ko ka ce wa'annan da kuma wa'anda suka zo daga baya dukkansu na ba su maki 100. To akwai laifiya nan? Kawai illa dai kawai akwai facing, akwai yabo na wa'anda suka zo da wuri, amma wa'ancan kuma ba zine musu ba, su ma ƙarshe kuma sun shigo cikin abin. Kun gane ko? To shi ne ma'ana wasabiqunal awwaluna, wa'annan wa'anda suka riga imani, suka riga taimakon manzo Allah sama, minal muhajirina akwai su a cikin muhajirun, wal ansari akwai su a cikin al ansar, wannan su ne class na farko. Wallazina taba'uhum, da wa'anda suka biyo na farkon, masu wannan suna da excellent, wa'annan kuma suna da very good, da ma masu good din sai suka biyo su. Kaga dai an covering din su ko bi ihsanin, kuma bisa kyautatawa, wa'annan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su, wa radu anhu su ma sun yarda da Allah, wa a'adda lahum jannatin kuma Allah ya tanadar musu aljannatai ba ma guda ɗaya ba, kowace aljanna tajri tahta hal anharu, koramai suna gudana a ƙarƙashin wannan aljanna ɗin, khalidina fiha, in sun shiga za su dawwama a cikin wannan aljannatan abadan, ba za su fita ba har abada zalika alfawzul azim le wannan fa shine rabo wanda yake babba ibnu jarir at-tabari Allah ya ansa da rahama a cikin tafsiri yake cewa ubangiji subhanahu wataala jalla dhikruhu yake cewa wallazina sabaqun nasa awwalan ila al-iman wanda suka fara yin imani a cikin musulmai suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka yi hijira suka bar mutanansu da danginsu suka bar gidajensu da ƙasarsu da garuruwansu su dinnan da waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan makiyansa magautansa kafirai da waɗanda suka biyo bayan waɗannan categories din guda biyu da imani da Allah da manzansa shine ihsan din kuma suka yi hijira daga gidan yaƙi gidan kafirci suka zo gidan musulunci to wayannan dukkan su Allah ya yarda da su to yanzu mun ji as-sabiqun al-awwal to su waye actually as-sabiqun al-awwal to anan ne malaman tafsiri suka ce kamar Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir yana tattara madaran maganganun malaman sai ya hade maka su yace malamai sun yi sabani zuwa mazhaba bakwai akan su waye as-sabiqun al-awwal akwai wayanda suka ce as-sabiqun al-awwalun su ne duk sahabin da aka bi tarihinsa aka ga ya musulunta tun ana kallon Baitul Maqdis kafin a dawo kallon Makka to wannan su ne as-sabiqun al-awwalun wannan shine ra'ayin Abu Musa al-Ash'ari da Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai da Ibn Sirin da Qatada da a cikin tabi'ai kuma ra'ayi ne mai ƙarfi ra'ayi na biyu kuma shine ra'ayin da Imam Amir ibn Shirahil al-Sha'bi ya tafi gare shi ne su ne wa'anda suka musulunta kafin a bude maka wa'anda suka yi wa manzon Allah mubaya'a bai'atul ridwan kun ga kenan su Muawiya su Abu Sufyan wa'annan duk ba sa ciki dan ba su akai bai'atul ridwan amma su sa su ga cikin allazina taba'uhum bi ihsan amma duk wanda ya musulunta kafin bai'atul ridwan to yana cikin as-sabiqun al-awwalun wannan shine layin da yake demarcating tsakanin as-sabiqun al-awwalun da kuma allazina taba'uhum bi ihsan magana ta uku kuma shine ra'ayin Ata ibn Abi Rabah yake cewa a as-sabiqun al-awwalun sune iya waɗanda suka je Badar wanda duk daga baya yazo irin su Khalid ibn Walid da sauransu su kuma ba sa ciki sai dai su shiga cikin allazina taba'uhum bi ihsan ra'ayi na hudu kuma shine ra'ayin yake cewa kamar yadda Ibn al-Jawzi ya kawo ce sune gaba ɗaya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sune as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar da ka duk wani wanda ya yi imani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya shiga cikin su to allazina taba'uhum bi ihsan fa sune mu da tabi'ai har zuwa kan mu sune dan haka an ja layi musulmai na al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama kala biyu ne akwai as-sabiqun al-awwalun wa sune sahabbai gaba ɗayan su to anan sai dole ka ce to min din nan tafsiriya ce bayaniya ba tab'idiyya ba an fahimta wannan ra'ayin yana da kyau sosai to amma dai gaskiya dalilai sun fi karfafan ragowar ra'ayikan sai ra'ayi na biyar shine ra'ayin da Mawardi ya faɗe shi yake cewa as-sabiqun al-awwaluna sune waɗanda tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kan yarsu suka mutu suka yi shahada wasu suka mutu wasu suka yi shahada ma'ana as-sabiquna ila al-mauti wash-shahadati bayan manzo Allah ya bar duniya kuma sune allazina taba'uhum bi ihsan wanda suka zo su ba suka yi shahada a wajen yaki kamar irin su Sabit ibn Qais ibn Shammas kamar irin su Zaid ibn Sabit amma irin su Zaid ibn Harisa ta fa sun mutu tun manzo Allah yana da rai irin su Ja'far ibn Abi Talib irin su Hamza amma irin su Sayyidina Ali fa da su Sayyidina Umar da su Sayyidina Abubakar su duk suna cikin allazina taba'uhum bi ihsan a wannan ra'ayin to kaga wannan ra'ayin gaskiya haka shiwaye yana da dan rauni ko ba haka bane sai ra'ayi na shida afuwar ra'ayikan guda shida ne ra'ayin da Al-Qadi Abu Ya'la ya kawo shine as-sabiqun al-awwaluna sune waɗanda suka musulunta kafin hijira zuwa Madina allazina taba'uhum bi ihsan kuma sune waɗanda suka biyo su zuwa Madina Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ya kawo matsaloli bakwai karkashin wannan ayar to a matsala ta uku ya nakalto daga Abu Mansur Al-Baghdadi At-Tamimi yace ashabuna mu malamanmu mujmi'una ala anna afdalahum السابقون الأولون سوني صحابان فرقوا لسكا مسلم أما أني إجماعي أكان تيوا أتكين سما أن أكتي أنت أشوا قبني وإن دسكا فلالا سوني الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شيسا لاغا وقول لك كو أخطبا ما ورد الله عن الخلفاء الراشدين sannan sai a biyo wa'ancan a ce wa an sa'ir sahabati ajma'in wa anna ma'ahu thumma sittal baqun daga su a matsayi sai kuma shidan da suke biye da su sune Abdurrahman ibn Auf Talha ibn Ubaydillah Az-Zubair ibn Al-Awwam Abu Ubaydah ibn Al-Jarrah Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Zaid ka hada su da wa'annan sun zama su goma thumma al-badariyun a matsayi kuma sai ka ƙara da cikon mutum 200 ko kuma cikon mutum 300 da ƴan kai cikin waɗanda suka je Badar tunda mutum 310 wani abu ne suka je Badar a bisa magana mafi inganci to in ka ware 10 to 300 da ƴan kan in ka tattaro su to su ne kowa gurgudan matsayin sa a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudan inda zaka sa su kaga a cikin mutanen Madina ma wasu sun shigo ciki kenan ko thumma ashabu Uhud to sai mataki na hudu kuma wanda akai yakin Uhud da su suna musulmi sai mataki na biyar kuma ahlu bai'atir ridwan mutum 1400 gaba ɗayan su da suka yi mubaya'a a lokacin tahta shajara a Hudaybiya to daga nan kuma duk wanda bai shigo cikin nan ba irin su Muawiyah ibn Abi Sufyan Allah ya kare yadda a gare su suwa da suwa ne su kuma a bayan wayannan suke su Khalid ibn Walid shi yasa ai abu ya taba shiga tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Khalid sai Khalid yake cewa da Abdurrahman ibn Aukufa da kuka riga mu dinnan gani kuke kaman ku kadai ne musulmi sai wannan magana ta bakantawa Abdurrahman sai yaje kai karar Khalid wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu kaga la tasubbu ashabi kar ku baci sahabbaina baci kuma shine ka fada mutum maganar da bata dace ba wa huwa duna shatam bai kai zagi ba amma kuma duk ana iya kiran su da suna zagi a matsala ta hudu Qurtubi yace wa amma awwaluhum islaman a cikin hudun nan kuma wanda yake al-asbaqu bil islam a cikin as-sabiquna ma shine as-sabiqu a cikin su shine head overall gaba ɗayan su yake cewa فروى مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عباس أن أول الناس إسلاما فقال أبو بكر ونشين سيدنا أبو بكر الله يقال الداء غريشي يتي أو ما سمعت قول حسان فكجاء ابن حسان بن سابر يتي وابا إذا تذكرت شجوا هو إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أنقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثانية التالية المحمودة مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل إنجا حسان يتي إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة إذن كتن داموا من أخي ثقة دقا متمن دقا أمن تشيوا فاذكر أخاك أبا بكر إنك وانا يا متو وانا يا متو وانا يا متو to ka tuna dan uwanka Abu Bakar bima fa'ala ka tuna iya abubuwan da yayi addinin nan khairul bariyati shine mafificin mutane banda man in ka dauke manzo Allah sama an qaha ta fuskar tsafta ta imani wa adalaha da nagarta ba'da annabi wa awfaha bima amala kuma shi yafi kowa cika alƙawarin da ya dauka at-thaniyat taliyal mahmuda mashhaduhu الثانية شيني نبيو واند الله يتي ثانية سنيني التالية المحمودة مشهدو واند كبر انسا دقا شيس دقا منزا الله سما سي كبر انسا وأول الناس منهم صدق الرسول كما شيني فرقم واند يفارق قسكتا ودا منزا نيما قبات شيني يفارق قسكتا دا منزا الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر حباه الله مالا ومنذ دعي أجاب نعم بلالا وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا فلو شخص سيبغضه اعتقادا هو فلو بحر سيبغضه اعتقادا لما ابقى الاله له بلالا ابو بكر الله يا باشي دوكيا رندا اكا كراشي يا فارا امساوا تو السابقون الاولون دين نكن كان غبا شيني ابو بكر الله يقار يدا غريشي اكوي قارشن بياني اكن ايه السابقون الاولون سي الله يا كيرن مغوبا ان شاء الله
sai mu tashi daga ita kuma mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana